Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Horar da masasa a game da matsalolin sauyin yanayi da ake fama da su tare da dabarun yadda za a shawo kan waɗannan matsaloli musamman ma a nahiyar Afirka na daga cikin manufofin kafa shirin Climate Reality, wani dandali da tsohon mataimakin shugaban Amurka Albert Arnold Gore ya assasa, wanda yake zakulo matasa masu rajin kare muhalli, masana da 'yan rajin kare muhallin da zimmar faɗakar da su akan dabarun daƙile waɗannan matsaloli da kuma matsalolin su kansu. A bana tawagar ta hallara a Accra, babban birnin Ghana, inda wani rukunin matasa daga ƙasashen yammacin Afirka suka samu horo kamar yadda Umar Sale Anka, ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya, ya shaida.
Na daga cikin waɗanda suka ba da kulawa domin ganin wannan taro ya kammala, haɗa mu a group domin mu samarwa da su waɗanda ake training mafita akan abin da ba su fahimta ba, ko kuma yanda za su samu horo na musamman, wanda kuma ba wai ya tsaya iyaka ranakun da aka yi wannan horo ba ne. Za mu ci gaba da kula da duk wanda aka ɗora maka alhaki. Kamar ni an ba ni mutum 24 a West Africa da zan kula da su musamman, yawancin su daga gurare daban-daban na Najeriya, wanda shi wannan taro dama an saba yin shi ta dandali da ake kira na Climate Reality Project. Yakan samar da shugabanni da za su ɗauki gabarar kula da me ke faruwa a duniya akan harkar gurɓatar muhalli baki ɗaya, musamman samar da dabaru ko kuma hanyoyi na nusar da shugabanni da kuma ƙungiyoyi na yanda za a yi a samar da makamashi mai inganci ba tare da ya gurɓata duniya ba. Ita wannan ƙungiya na Climate Reality Project ita ƙungiya ne ake tara masana da kuma masu ra'ayin rajin kare muhalli, musamman ta ɓangaren ɗumamar yanayi, wanda an duba cewar abu ne da ya zama dole sai an samar wa matasa musamman horo na musamman a duniya, wanda za a rinka kula da su kuma a nusar da su ga yanda ya kamata su rinka matsar shugabanni na duniya da kuma duk wani mai ruwa da tsaki, na yanda za a nusar da shi cewar ko abin da yake yi a daidai ne ko ba daidai ba.
Shi kuma Muhammad Jafaru Dan Kwabiya da ke tare da Center for Climate Change and Food Security a Ghana ya yi bayani ne a game da mahimmancin taron da kuma irin horarwar da mahallata taron suka samu.
Wannan taro ne da aka fara ta shekaru da dama. Wannan yake karawa na 54 da aka assasa wannan taro. In mun lura da irin taro da jama'an da aka kawo wannan wuri, masu ilimin kimiyya ne da waɗanda ke tafiyar da lamarin yanda za a samu gano hanya ko matsalolin da ke tattare da dumamar yanayi, sa'annan da matasa waɗanda kowa ya fi sanin cewa su ne za su iya su taimaka cikin wannan yaki na dumamar yanayi da ake yi. In za a cimma guri sai in an kawo matasa ciki. Sa'annan wannan wanda ya asasar da wannan taro algor da kanshi masani ne na ilimin kimiyya, kowa ya tabbatar da cewa yana nashi kokari akan ganin yanda za a samu shayo kan masalan dumamar yanayi. Shi sa taron dai sai in ce yanda aka shirya shi, shimfidan shi da ababen da aka tattauna kanshi, an samu ababai masu amfani kaman musamman inda ma aka kai wannan taro a ƙasar Ghana. Ana ganin cewa yanda Ghana ta shugabanci karban 'yancin sauran ƙasashen Afirka a hannun Turawa, to ana ganin za ta kuma shugabanci samun magance wannan lamari na amfani da man fetur da ake ciki. Taron ya yi kyau, an yi ta yanda aka kaso, kuma ya amfanar da ababai masu albarkan da za a doki a yi amfani da shi wurin magance wannan lamarin da ke damunmu.
A nasa ɓangaren kuma, Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi da ke Jamhuriyar Nijar ya yi bayani ne a game da wata ƙungiyar Birtaniya da ake kira TREE-AID, wacce take aiki tare da ƙasashen Afirka. Ko wasu irin ayyuka suke aiwatarwa?
3ED ita dai ma'aikata ce wadda take da a Bristol na ƙasar Ingila, kuma a can ne headquarter ɗinta yake. Tana aiki ne bisa kan duka abinda zai ƙarfafa ice, ko kuma in ce duka abinda ya shahi ƙananan itatuwa zuwa manyan itatuwa zuwa duka abinda yake tsanwa ne, in ce wanda ya bambanta da abinda ya shahi doron rayuka wanda Allah ya shimfiɗa a doron ƙasar duniya. Itatuwa dai su zamanto kaman manhoi da hiyar aikin 3ED wanda za a dogara da su don saboda tabbatar da abincin da ɗan adam da dabbobi za su samu yi amfani da shi. Kuma ta hanyar itatuwan nan ne ƙanana da manyansu za a samu abun hannu, ta hanyar sarrafa ganyen itatuwa ɗin itatuwa bawon icce ko kuma duka wani jiki na icce wanda zai zamanto kan magani ne ko kuma abincin da za a ci.
Mai sauraro, anan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za a ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ta bakin namu Farfesa Abubakar Mamman Manzo, Muhammad Jafaru Ɗankwabiya da Umar Sale Anka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Ma'assalam.